علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مودا سادوا وانا سافيا تأصبر يوم شدة قوات رمضان bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda kuma ya dace da 16 ga watan uku hijirar miladiya 2024 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati da kenan unguwar Bolari anan garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka idan ba manta ba har yanzu muna cikin suratul zariyat jiya mun karanta har zuwa aya ta 39 ko 38 wa fi musa id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin hakan ya jamu zuwa ga shiga cikin kissan annabi musa wannan malam zai sake karanta wannan ayoyin sannan kuma zamu sake ci gaba da tarihin annabi Musa saboda ayoyi da Allah ya ce akwai a cikin kissoshin domin mu ji ko mu amfana da su insha Allah kafin mu shiga karatu akwai ɗaya daga cikin iyaye mu mata wanda yake yan komiti na wannan tafsiri akwace mahaifinta Allah ya mishi rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ta'ala ya sa ya huta hakanan jiya bayan sallar juma'a mun sallaci wata bayarwa Allah da ita matar rasu bayan ta aihu amma ta aiki an cire yaro amma ita kuma lokaci yayi to sai bayan mun gama sallah ake gaya min cewa mata ce ga da ga sarkin fata wanda yake makwabci ne ga nan masallaci Allah ta'ala ya gafarta mishi ai gafarta mata kuma tana yana cikin dattawan mu nan masallaci Allah ya jikanta da rahama ya bata shahada da dukkanin waɗanda suka ga mu gidan gaskiya akwai na'ibin ladanin masallacin mu da shi ma bai da lafiya an kwantar da shi a asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya na'ibin ladan na wannan masallacin kenan Allah ta'ala ya sa ya zama kafara shi ma malam Musa dage wanda yake daga gidan Rero jahar Gombe jiya ya dan yi fama da rashin lafiya azumin ma yake da kire ya kai shi shi yasa bai samu zuwa tafsirin mu ma na dare ba malam Allah ya kara lafiya Allah ya sa kafara ne dukkan marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya da imani da wadata kai tsaye za mu shiga cikin tafsirin mu insha Allah ne Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi Musa a cikin labari da kisan annabi Musa akwai ayoyi masu girma daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anar wa fi Musa a cikin labari cikin kisan annabi Musa ayatun akwai ayoyi manya-manya akwai mu'jiza akwai ababan daukan izina min ayatin la daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce in arsalnahu a lokacin da muka aika shi ila fir'aun zuwa ga annabi zuwa ga fir'auna bi sultanin da hujjoji mubi mabayyana masu bayyana gaskiya kamar yadda muka faɗa jiya ayoyi cikin labarin annabi Musa sun faru ne tun daga lokacin aihuwar shi to inda muka tsaya jiya shine abinda na manta ban ga muku ba galibi zaka ga annabawa ana bada labarin su ne ba a sanin a wurin baban shi ko sunawa ne haka ne ko ba haka ba ko mahaifiyarsa sunawa ta haifa yawanci labarin annabin kawai za a yi to annabi Musa shi Qur'ani ya bada labarin cewar yana da yamace ina fata an gane wacce kuma ta ma girma dalilin ko shine a lokacin da mahaifiyar ta wurga ta sashi a cikin akwati ta sashi a cikin teku tekun Nil wanda har yau idan ka je Masar zaka ga wannan teku shi kogin Nil shine kogi mafi tsawo a duniya gaba daya yayi tafiyan kilomita 7000 da wani abu ya fara tun daga cikin kasar Uganda ya ratsa ta cikin Kenya ya bi Ethiopia Eritrea Sudan Egypt duk waɗannan kasashen kogin Nilu ya ratsa su kaga Uganda Kenya Eritrea Ethiopia Sudan da kuma Masar wato Egypt kenan to wannan kogin yana daga cikin kogi masu daraja kuma a duniya tunda har annabi ya ambace shi a cikin hadisi kogin Nilu da kogin Furata waɗannan kogin annabi ya ce asalin su ma daga aljanna suke ina fata an gane wanda wannan kogin cikin kaddarawan Allah har cikin shi na shiga ya amma ba wanka ne ba yawa karolai ce na je baptisma bi ma'ana akan shiga yawo da jirgin ruwa dan dai kaga yanda kogin yake kuma a tarihi ya zama ka taba shiga cikin shi to abin da ke faruwa da tasa annabi Musa a cikin wannan kogin ruwa ya tafi da shi bai wani tafiya mai tsayi ba sai ma'aikatan Fir'auna suka ainihin same shi to dama lokacin da tasa akwatin yana tafiya Allah ce wa qalat li ukhtihi qussihi ina fata an gane sai ita uwar ta ga yawayar annabi Musa yatta kenan ki bi bayan wannan akwatin ki ga inda zai to kaga wacce ta kai a aike ta bakin kogi ta bi akwati ka san ba yarinya bace ba karama ina fata an gane shi yasa aka ce lalle yana da ya wanda Qur'ani ya bada labarin ta wata kila ma ba ita kade bace ba amma aikin da ta yasa Qur'ani ya bada labarin ta amma ya sunanta annabi bai fada ba ko Qur'ani ma bai bada labari ba kamar yadda mahaifiyar annabi Musa ma Allah bai fadi sunanta ba duk Qur'ani kawai ya ce ummi Musa mahaifiyar annabi Musa to shine da ta bi har aka tsinci wannan yaron tana kallo amma fa basrar an junubin hum la shuhurun sai ta kamar ita kawai tafiyan ta mataki ina fata an gane so ba ta mai da hankali dan su gane cewa ta biyo wannan akwatin ne to daga nan har aka dauke shi ta gane cewa ma'aikatan Fir'auna ne ta ga mahaifiyar ai ga wanda ta tsinci shi to daga nan sai hankalinta kuma ya karata shi shine Allah ce wa asbaha fuadu ummi Musa farigan sai mahaifiyar annabi Musa ta wayi gari cikin tashin hankali zuciyarta farihan ba abinda ke cikin banda tunanin danta annabi Musa ita da take so yaro ya tsira kuma an ce mutanen Fir'auna sun same shi ai shikenan aikin su kuma yanka jarirai to amma akwai abinda Allah ya shirya da suka tsince shi aka tafi gidan Fir'auna da shi Fir'auna aka ba shi ya rike shi da hannun shi ya rike annabi Musa sai ya ce aje a yanka shi shine matarsa Hasiya kenan ko Asiya tace la taktulu kar a kashe shi sai Allah ya jefa mata son wannan jaririn Fir'auna kuma yana bala'in son ta kaga yaro ya tsira kenan to a wannan lokacin tunda gidan sarakuna kusan ana shiga ba irin gidaje kamar na sarakuna na yanzu ba ina fata an gane gidan sarakunan da kofa a bude yake shi yasa ma waɗansu malami suka ce na daga cikin dalilan salaf da suka ce kar ayi maganar shugaba akan minbari dan kana da hanyar ganin shi easily zaka shiga wurin shi yanzu ba ya za ka gaja gaba ko ja baya ne ba za ka iya ganin shi ba haka ne ko ba haka ba akwai protocols to amma da zaka shiga kai tsaye ka ce ka zo ne ka ga shugaba kuma kofar shi a bude take idan nasiha ne ka mishi kuma zai dauka easily talaka zai je ga shugaba ya ce shugaba fa akwai matsala yanzu fa ba zai yiwu ba sai dai wuce da jiniya to da sai ita yar annabi Musa ta je gidan Fir'auna ta ga da ya za ka kare sai ta ga ana ta tattaunawa karshe har aka kai gaban da yaro ya tsira ba za a kashe shi ba to me ya rage a samu mai shayar da shi aka dinga kawo mata kala kala tunda ana aihuwa a garin ana kashe ainihin yara akwai mata da yawa masu shayarwa kenan da za su yi shayar da yaro da ta ga an kawo mata ba adadi sai ta sa baki ta ce to yalla bai ko na bada shawara ne to a lokacin su duk shawaran da ka kawo wanda zai sabi annabi Musa suna su musamman saboda hajjiya na son annabi Musa ka san mijin hajjiya duk abin da hajjiya take so sai an yi haka ne wala Musa ko to shine sai Fir'auna da jama'an suka ce kowace shawara ce kawo tace na san wani gida akwai wata mata ta aihu dan ya koma da za ku yadda zan je na sanar da su a kawo matan nan ta shayar da kila a gwada ai kowa yana gwada sa'an shi ne a unguwanmu ne ba ta ce mahaifiyata bane ba balle ma a gano aka ce je ki kira wata tace umma to fa ta faɗo yanzu ga abin da ke faruwa daga gidan Fir'auna an ce ki je ki shayar da Musa ana zuwa aka bata kuma dama dan ce kaga ya dawo hannun ta kenan Allah cika mata alƙawari to Fir'auna girma annabi Musa girma a gidan Fir'auna to amma lokacin da ke saurayi sai suka fara sabon takun saka duk da wasu daga cikin malaman tarihi sun ce tun kafin ya girma baya wa Fir'auna abin da yake so tunda shi annabi ne wannan kuma ya kafiri ne kuma hasali ma yana da'awar shi Allah ne to me zai faru a ƙarshe da ya zama saurayi sai ya zama baya yawan zama a gidan sosai amma shi dan gida ne na shiga kai tsaye zai je wurin ainihin ita Asiya kenan mahaifiyarsa ta cikin gidan uwar ɗakin sa kenan to har ta kai gaban da Fir'auna ya kushi da shi to ana cikin wannan halin wata ran yana tafiya a cikin gari sai ga wani banu Isra'il da kuma wani Babisire kun san Misrawa daban sannan kabilan su annabi Musa kuma daban su baki ne asali su annabi Musa baki ne a Misra ba ƴan ƙasa bane ba dalilin zuwan su Misra shine dalilin annabi Yusuf ina fata an gane annabi Yusuf ya shigo Misra a matsayin bawa aka sai da shi har ya girma ya gayyato iyayen shi suka dawo daga nan Yahuda suka dinga shigowa Misra saboda su kabilun Yahudawa ne to daga nan Yahuda kuma suka yawa a Masar su Yahuda suna nan ne kamar inyamurai in suka zo wuri to za su cika wurin ina fata an gane ba wai zagin wata kabila ne ba na bada misali ne kawai dan a Najeriya babu kabila mai irin wannan mamayen kamar su sabani in ka je wurin su ko su ba za su barka kai karfi ba to me zai faru annabi Musa sai ga wani bai Yahudai da bai Misri suna fada amma su ƴan ƙasa Misrawan suna cin zalin Yahudawa ne duk inda suka ga bai Yahudai kawai wannan bako ne bawa ne zai iya taka kai zage ka ko ya saka wani aiki ko ya wulakanta ka to annabi Musa sai fara yakan wannan abu shi duk inda ya ga za a wulakanta dan kabilar shi ba zai yadda ba saboda su suna kan addinin annabi Musa ne su kuma waɗannan kafirai ne asali yana abun ne saboda imani ba saboda yare ba ku gane wannan abun da kyau domin da Bahaushe da Bafulatani da Balarabe da Bayarbe da Bature da Bateri da Batangare da Bawaje da Baboli duk matsayin su da a wurin Allah ba wanda yafi wani abun Allah sai wanda yafi takawa ga dan chaira da kowa da kowa ina fata an gane to su annabawa sukan yi ne dan fada da addini to su sai annabi Musa kabilun su musulmai ne su ko Misrawa kafirai ne suna bin addinin Fir'auna to duk inda ga za a wulakanta musulmi daga cikin kabilun su ba zai yadda ba to yana tafiya sai ga ana rikici sai ya tsaya sai shi bai Yahuda yace ka taimake ni wannan zai zalunce ni irin kai hakuri yake hakura annabi Musa sai ya laushe shi annabi Musa kuma Allah ba shi karfi na fita hankali karfin ma na tsaya naushin da ya masa kawai sai fadi mutu naushi ne fa kuma naushin da ya masa ba naushi ne na kisa ba naushi ne kan naushi mutum ka ture shi kawai take fadi mutu annabi Musa sai hankalin shi ya tashi yace hada min amali shaytan wannan aikin shaytan ne ni kan ba da niyan kisa na naushe shi ba ce innahu aduwwun mudallin mubin dama shaytan makiyi ne to sai yace qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la yace ya Allah ka gafarta min ka sani ban niyan kashe shi ba Allah yace kuma sai na gafarta mishi innahu huwal ghafurur rahim to tun daga wannan lokacin sai labari ya yado a cikin gari annabi Musa ya kisa kai dama Fir'aun na neman sanadi sai ya kira taro. To gafa abin da Musa ya me ya kamata a yi, ya kira su Hamana da manya-manyan yan fada, ya kira cabinet, suka ce abin da ya kamata a kashe shi, a kamo annabi Musa yanda ya kashe wannan Bamisirin shi ma a kashe shi. Kuna fahimta? To a fadin Fir'aun kuma cikin cabinet din shi akwai wani mai imani, wanda shi yana cikin cabinet, yana cikin ministocin Fir'aun, amma shi ya yi imani da addinin annabi Musa. A ɓoye Allah ya ce wa ƙala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu, wani mutum daga cikin ali fir'auna yana ɓoye imanin shi kuma yana cikin fada, yana jin labari sai ya fita, kamar zai wani abu ya fita, yana fita kawai ya tafi neman annabi Musa. Shine Allah ya ce wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, wani mutum ya taho daga nesan Madina a cikin gaggawa sai ya hango annabi Musa, ya ce ya Musa innal mala ya atamiruna bika, ya kai Musa yanzu ma haka ana can ana mitin a fadar Fir'auna, liyaqatuluka dan a kashe ka, fakhruj, ya ce ka ari ta kare maza ka bar garin nan, ce inni laka minan nas, ni din nan fa gaskiya nake gaya maka, ko ka bar gari ko a yau za a kama ka kuma za a kashe ka. Allah ya ce annabi Musa fa kharaja mina khaifan yataraqab, ya san duk dabaran da yayi, ya ɓoye sulale ya fita a gari. To da ya fita a cikin Misra sai ya kama hanyar Madian. Madian kamar yadda malaman tarihi ke faɗa, ko malaman da suke a wannan GPS a yanzu, sun ce yana nan a cikin ƙasar Saudi Arabia, a arewacin Saudiya cikin jihar Tabuk wajen border da Sham, a nan garin Madian yake. To daga Masar kuma in za ka shiga Saudiya sai ka bi ta wani ɓangare na Israel, sai ka shiga Jordan kafin ka shiga Saudi Arabia, saboda Bahar Nil ya shiga tsakaninsu, inda tafiyan mota ne ko tafiyan kafa. To tafiyan kafa yi har ya shigo cikin garin Madian. To da iso wannan garin, a bayan gari sai ga taron mutane makiyaya suna ta shayar da dabbobinsu, gila ko Fulani ne ban sani ba, suna ta shayar da dabbobinsu. To sai hango su ƴan mata guda biyu, su ma sun koro dabbobi amma sun koma can gefe suna tsaye, su ba shi je wurin da ake shayar da dabbobin ba, sai ya tafi wurin su, sai ce ma hadbukuma, me labarin ku, ya naga kowa na zuwa ya ba dabbobi ku kuma kuna gefe kuna tsaye, ke suka ce la nasqi hatta yusdara ri'a, ai mu ba za mu shiga cikin taron maza ba, muna jira ne an gama an watse sannan sai mu je mu shayar da dabbobinmu. Sai ce to bari in je muku wannan aikin, ya dauki sanda sai ya kada shanaye, ya je duk yawan dabbobin da suke tare da waɗannan ƴan matan ya ba su ruwa. Shi ya yi ne fa dan Allah, in yanzu ne ba dan Allah ya yi ba, mafi yawa haka samari suke, ina fata an gane. Shi kawai tausaya musu yi, kuma annabin Allah ne wanda zai nuna maka musulunci a kai kowa tausayin mace, dan a lokacin da yake wannan aikin yana yi ne saboda musulunci, yasa duk wata da'awa a duniya ta ce wan yancin mata wallahi ƙarya ne, ba wanda ma ya taka mace yanci a duniya irin Bature. Ina fata an gane wannan abin da kyau. Babu wanda kuma ya rufa mace asiri ya daraja ta ya mutunta ta irin musulunci, domin kaga da demokrasi da ake ta ƙaryen shi a duniya, inda aka yi demokrasi ciki aka haifi demokuraɗiyya, aka rene ta a Amerika ne a 1776. Ina fata an gane su George Washington, su Thomas Jefferson, irin su George Adam da ire-irensu. To su kansu saboda tsabar wulakanci, mace fa ba ta da daman jefa ƙuri'a, vote mata ba sa yi a Amerika, wani darajar mace bai kai ta voting ba, da mace da baki duk hukuncinsu ɗaya. In kai baki ne kan da mace da namiji gaba daya, darajar ku bai kai ku jefa ƙuri'a ba. Ba mai jefa ƙuri'a ya zaɓi shugaba sai maza farare zalla, amma in kai mace ce ko baturiya ce a baki da daraja, ba ki kai a zaɓe da ke ba. Har fa sai wajen 1920 something aka fara ba mata ƴancin su yi zaɓe. An gano wani abin da kyau, na kawo ne don ku san da'awa ce ta shedan, wa za a sama mata ƴanci, wallahi ƴancin jahannama za a sama mata. Aita ka san san ina fata an gane. To Annabi Musa ya musu wannan ne saboda musulunci. To da ya gama sai suka tafi, da suka koma gida sai suka ba mahaifinsu labari, ka aiwa mun ga wani saurayi kyakkyawa da inji ɗayar dan ya da kanwa ne, ita babbar ta ce ka saurayin nan kyakkyawa ne, ke ce labarin shi baban sai ga ko wani abu, sai ce ku je ku kira mishi. Sai ita babbar ta ce ni zan je, sai ta tafi. Kuma aka yi sa'a ta dawo ta same shi yana zaune a wurin. To bai san inda zai je ba, yana bayan gari a zaune, sai ta ce da shi inna abi yad'uka, babana yana kiranka. Sai ta ce liyajziyaka ajra ma saqaita lana, zai biya ka aikin da ka mana. To Annabi Musa dama shi neman wanda zai kira shi, ina fata an gane, ko ba dan kudin ba zai je, shi zai samu wurin kwana da abinci, haka da ko ba haka ba. Sai ce to su tafi. A lokacin da suke tafiya, tana gaba yana binta a baya, sai ga bai dace ba, sai ce ta tsaya, sai ya shiga gaba, sai ce kina bani direction amma ke ki koma bayana. Saboda me? Saboda imani irin na annabawa. Ina fata an gane, ga bai dace ya samu ci a gaba suna tafiya ba, wacce ba matarsa ba, ba kanwarsa ba, ba kowa ba. Sai ce ki dinga gaya mai ikwana kaza, bilayi kaza, har mu je gidan. Kuma haka aka yi. Da suka iso sai baban ya ce da shi, daga ina kake? Ya ba shi labarin duk tarihinsa da abin da ya fito da shi daga Misra, Fir'auna ne zai kashe ni. Sai ce da shi nan jauta minal qaumiz zalimina, ka tsira daga azzalumai, ka samu mafaka, ka zo ka zauna a gidana. To shine sai ita wannan yarinyar da ta je ta kira shi, sai ta ce ya abatastajiru, ta ce baba to ka dauke shi aiki mana kawai tunda ya dawo gidanmu. Sai ta ce inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, ta ce dan wanda zaka dauka aiki ya zama yana da karfi kuma yana da amana, na ganshi mutumin kirki ne. Duk dai baban ya gane turancin da take, ina ji kuma ku gane wako, amma shi da tijo ya gane duk yaren da take. Sai ya ce to zan, domin abinda suka gani game da Annabi Musa kamar da malaman tarihi ke faɗa, wallahu a'lamu bis-sawab, suka ce a lokacin da aka gama shayar da dabbobin, to akwai murfin da ake rufe rijiyar da shi, to mutane ke taruwa su daga wani katon dutse su dora akan rijiyar. To lokacin da ya zo duk an watse, su ko sun san dutsen da ke kan rijiyar nan ba mai daga shi sai mutane da yawa, suka ga ya daga shi kaman wasa kawai aji a gefe, abin sai ba su mamaki. To shi yasa tace al-qawiyyu, mai tsananin karfi. Da a cikin annabawa ana magana annabi mai karfi, ana kawo Annabi Musa. Ina fata an gane. To sai shi baban sai ya ce zan dauke ka aiki. Sai ce amma aikin da zan dauke ka shine, ce zan aura maka yata wannan babbar, amma sadaki shine zaka min kiwon dabbobin nan na shekara 8, shine sadaki. Sadaki ya yi yawa ko ya yi kaɗan? Kiwo zai na shekara 8. Alarama za ka iya kuwa. Shekara 8 shine sadaki. Da wannan ne malamai suka ce shi sadaki komai ana iya badawa a matsayin sadaki, in dai abun amfani ne. Ke sa a masallacin nan muka sa ka'ida, in an kawo mana daurin aure, in dai an kawo kuɗi shine sadaki za mu daura. Ba ruwanmu da dubu nawa ne sadaki? A ce wai sai 300 da naira 10 da kobo 7 nisabin sadaki. Duk wannan babu hadisi ko aya akai. Ina fata an gane. Nisab na sadaki babu aya ko hadisi akan shi. Annabi ya aurar da mace da sadaki na kuɗi, ya aurar da mace da ma karatun Qur'ani shine sadaki. Ga Annabi Musa sadakinsa shine kiwo zai na shekara 8. Ka samu wata bufalata na ajeji ka ce babanta ina son da ban ma kiwo na shekara 8. To Annabi Musa sai shi baban yarinyar ya ce wai kamin kiwo na shekara 8, amma inda za ka yi 10 to babu laifi. Sai ce ba na so in takura maka, ban baka shekaru da yawa ba. Kun san wasu suka ce daga cikin abin da ke kawo yawan mutuwar aure a ƙasar nan, wato akwai ababen da matakan da bai kamata a ɗauka ba. Suka ce domin ka ɗauki irin ƙasashe hatta na musulmai, a yanzu dokokin da suke aiki da shi in zaka aure mace kai zaka yi kayan daki kun gane wannan abin da kyau wanda zai aura shi zai yi kayan daki shi zai yi lefe shi zai bada sadaki shi uban yar kawai zai baka sai in abin da ya ga dama ya mata amma da gado da katifa da deep freezer da TV wani mara kunyan miji wai an kawo masa mace ba freezer yana rigima hadda ni a cikin sulhu nace amma kai baka da mutunci wai malam babu TV babu firiji wannan wani irin kaya ne dai ba haushi nace babarka amma ta wannan abu abun yana daban takeici malam to sai za kasashen musulmai hatta a Saudi Arabia in zakai aure kayan daki kai zakai ina fata an gane sannan kuma idan aure ya mutu in dai kun aihu kai zaka fita a gidan ka dau jakanka ka fita amma saki uku kaga sun ji dadin wannan doka to shine muka ce su malan daurawa a Kano da suke ta kokarin aka dokokin gwajin jini wannan dokan ya fi wancan amfani shi zai rage yawan mutuwa a aure dan kafin aure da ya sha wahala to ba zai da auren ya mutu ba kun gane wannan abin da kyau yawa ita kuma ba za ta wulakanta shi ba matsalar shine idan kika bari ke kuma auren ke mutu ba mai auren ki yana daga cikin matsalar bazawara kafin ta aure a Saudiya ko a Misra ko a Dubai ko a Kuwait tashin hankali ne za a ce duk wahalan da yayi dan mai kika fito baki da mutunci ne kowa sai yana gudun ki an kulle ko ba kulle ba kaga shi ya sha wahala ba ya so ya sake ita kuma tana tsoron ta fita ba za a aure ta ba sai ga aure ya zauna shi yasa kafin a sake mace daya a kasashen Larabawa an sake dubu a Najeriya dubu miya ba gishiri ba sai ce ya sake ta saboda rashin mutunci ina fata an gane ita kuma akan kayan sallah ta ce ka bani takaddana duk bangare biyu kuwa ba shi da kirki Allah ya sauke to sai ce sai an yi shekara 8 kana kiwo ko 10 in kai 10 ma dai ba laifi bana so in takura maka annabi Musa ya ce to duk wanda na dauka cikin biyun nan kara ce ban kyauta ba yace na amince annabi Musa saboda kyautatawa yin shekara 10 kamar da Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin shi to bayan ya gama wannan kiwon shekara 10 sai yace to fa shi zai koma garin su zai koma Misra ina fata an gane to daga nan zaka wani abun mamaki dangane da Qur'ani annabi Musa yayin ban kwana da baban yarinya da ƴan uwanta to zan dau mata na zamu koma asalin garin shekara 10 dole hankalin shi a koma gida yana da mahaifiya yana da ƴan uwa gashi babu cell phone balle buga waya a gaisa a wannan lokacin babu labari ko da da ana ba mu labari in mutu ya tafiya kawai sai ya dawo haka ne ko ba haka ba kaga shekara 10 ba ji labarin shi ba sai dai fatan alkhairi kawai kuma a wannan lokacin an fi zumunci kuma kaga mutu ya tashi daga nan har Sokoto yana da wani aboki ya kai masa ziyara ziyara ta dan Allah bai je maula ba ya je ne kawai dan Allah to a wannan lokacin da ya taso ya bar garin Madayan ya kama hanya zai koma a Misra yana kan hanyar tafiya ya shigo cikin ƙasar Egypt ya zo kusan yankin Saina a ƙasar Masar wanda yake kaman jiha ne a yanzu suna tafiya da daddare sai hango wuta wasu malamai suka ce ana sanyi a lokacin kuma ga wanda ya san wannan yankin akwai tsananin sanyi sai ce da ita ki jira ni anan bari na hango ga can wuta alamun mutane ne a wurin zan je na samu mana wuta mu zo mu hura wuta mu ji dumi mu kwana anan wurin to tun lokacin da ya bar ta ya tafi Qur'ani bai sake labarin matan ba kuma ya aka yi ya dawo wurin ta bai dawo ba Qur'ani har aka gama kisa annabi Musa ba sake maganar ta ba Qur'ani ke da irin wannan abu annabi Musa da ya tafi ya je wurin wannan wutar, ashe ba wuta bane ba, Allah ne kawai ya nuna masa kamar wuta ne dan ya taho wurin. Yana isuwa wurin sai ji ana kiran shi, ya Musa, ba mutum, ba aljani, ba dabba, ba komai. Ya ji daga jikin duri sai na ana kiran shi. A nan ne inda annabi Musa ya ji magana Allah da kunnen shi, ya ce inni ana rabbuka, ni ne ubangijinka, fakhlana alayhi, ka cire takalmanka, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, kana wani wurin dutse mai tsarki. Wannan dutsen nan ne inda annabi Musa ya dinga munajati da Allah, idan yana so ya karbi sako wurin Allah sai ya taho wannan wurin har bayan ya zama manzo. Aka ce cire takalman kai cire, aka ce kana wuri mai tsarki, wannan ke nuna cewa yana daga cikin girmamawa, kar ka shigo masallaci da takalmi, ko da fa sabon takalmi ne, a ce sabo ne fil, babu komai a jikin shi, kana sawa daga kan kafin ka shiga mota a kawo ka bakin masallaci ka sauka, kar ka taka kafin da masallaci da shi, bai cikin respect game da ɗakin Allah. Da wannan ayar malamai sun kafa hujja, tunda shi kaga ba mashin kuɗa bane a wurin, kawai alwadil muqaddasi duwa Allah ji, kana wurin dutse mai tsarki, ko ba akan dutsen yake ba. Aka ce duk da aka cire takalmanka, sai ya cire takalman shi. Sai Allah ya tambaye shi, da farko Allah ce wa anna ikhtartuka, zan zabe ka, fastami'i lima yuha, ka saurari wahayin da zan maka. Daga wurin Allah zai fara bashi sako. To a lokacin yana rike da sanda, annabi Musa akwai sandan da yake yawo da ita, saboda ya saba da kiyo, ka san dan Fulani baya rabuwa da sanda ko, sai da na birni ba su da shi, ina fata an gane. To sai Allah ce da shi ma tilka bi yaminika ya Musa, menene a hannunka? Allah da ya tambaye shi bai san me bane ba, ya sani asamin zai bashi. Yace qala hiya asaya, wannan sanda ta ce atawakkau alaiha, ina dan dai jingina ta ne haka na tsaya ko in nagaji. Sai ce wa hushu biha ala ganami, kuma ina kiwon dabbobi da yake nake bugowa dabbobi na ganye daga kan bishiya. Wale fiha ma'arib ukhra, kuma tana ne wani amfani ma dai na daban wanda ba wannan ba. Sai Allah ce da shi kun alqiha, ya Musa jefar da sanda, ce wurgar da ita, magana fa ake mishi. Kuma a aqida ta malaman sunna annabi Musa ya ji maganar ne da kunnen shi, kuma maganar Allah ne, dan Allah ya ce wa kallama Allahu Musa takliman, Allah yayi magana da annabi Musa magana, ina fata an gane. To yace da shi ba wanda ya ji maganar Allah daga cikin mutane sai mutane guda biyu, annabi Musa ya ji maganar Allah anan a duniya, annabi Muhammad ya ji maganar Allah a sama lokacin Isra'ila da Mi'raj, shi ma da kunnen shi Allah ya masa magana ya ji, ganin Allah ne kawai bai yi ba. Aka ce da annabi kaga Allah ya ce nuru anna arahu, wani irin haske ne shiga tsakanina da shi, ido ba zai iya ganin wurin ba saboda tsananin haske kawai. Annabi Musa da ya wurgar da sanda a take sai ta zama macijiya, yana wurgar da sandan sai ta rike ta koma macijiya katotuwa, kuma ce haka da kanta ta iyo kanshi. Annabi Musa sai ruga a guje, to ya zai tsaya? Ina fata an gani. Allah ya ce ya Musa aqbil wala takhaf innaka min al-aminina, ya Musa dawo ka taho kar ka ji tsoro, kana cikin amintattu, ba abin da zai same ka. Allah sai ya ce da shi inni la yakhafu ladayyal mursaluna, manzanni ba sa jin tsoro a gabana, dan me zaka ji tsoro? Tsoro ce ta dabi'a, dan adam na jin tsoron maciji ko ba haka ba? A lokacin Allah ya bashi waɗansu ayoyi guda tara wanda babu lokaci ba ya mun lissafa su ba, daga ciki akwai wannan sandar, ita ce aya ta farko. Aya ta biyu hannun annabi Musa in yi haka, yadda ka san wannan fitilar haka hannun shi zai koma, idan ya ma haka kawai sai ga ya koma hasken da zai dauke maka ido ma. Ayoyi guda tara aka bashi, Allah ce idhhab ila fir'aun, wanda kake jin tsoro zai kashe kan, ka tafi wurin shi, ka je ka shiga har cikin fada ka tsaya a gaban shi ka kalle shi ka ce kai ba Allah bane ba asamin din da Allah ba shi kenan annabi Musa yi shu yace akwai matsala na farko sai yace rabbi shrah li sadri ya Allah ka buɗa min kirjina ya zama zan iya daukan wannan sako mai nauyi wa yassir li amri sannan ka sauƙaƙa min al'amari na wannan tax da ka bani wannan assignment din ka sa ya zama mai sauki wahlul uqdatan min lisani sannan ka warware kullin da ke kan harshe na anan ne wasu malamai suka ce annabi Musa yana iina ko sai iina ko ko an ana injo sa Hausawa abun ya faru da shine injo su malaman tarihi tun yana yaro ina fata an gane ba sai mun bi kan wannan kissan ba muna so mu kadi sani to daga lokacin da yace Allah ka warware min kullin da ke kan harshe na tun daga ranin bai kara yi ba atake Allah ya warware wannan abu sai ce yafqahu qawli dan su fahimci magana ta ni da zan je wa'azi wurin Fir'auna ina ba za a fahimce ni ba to daga ranan bai sake ba to sai ce waj'alli waziran min ahli ka sanya min mataimaki daga cikin dangina sai ce Haruna akhi akwai dan uwana Haruna to shi ma Haruna shi da Annabi Musa uwarsa da babansa daya na bar shi ne ban kawo muku shi anan kaga dazumunci akwai mace uwa ɗaya uwa ɗaya suke da Musa haka Haruna shi da Annabi Musa uwa ɗaya uwa ɗaya suke kuma Haruna shi ne babba ina fata an gane dan Haruna da shi da wannan macen waye babba Qur'ani bai bada labari ba amma dukkan su yayin Annabi Musa ne sai ya ce Haruna akhi akwai dan uwa na Haruna ka sa ya zama waziri na mana Allah sai amsa mishi duk abin da ya roka Allah ce kad utita su'laka ya Musa ya Musa duk abin da ka tambaya an baka duk abin da ya roka a wurin ba abin da Allah bai amsa mishi ba ina ma a ce ke ci da an ga addu'a ka ko ba haka ba to sai Allah ya ce to da kai da Haruna daga ranar Allah mai shi manzo take akai appointment din shi to annabi Harun yana daga cikin wanda aka roka musu annabta kuma Allah ya ba su ina fata an gane yace da kai da Haruna ku tafi wurin Fir'auna innahu daga ya ketare iyaka yayi wa Allah rashin mutunci amma duk da haka fa qula lahu qawlan layyina in kuka je ba zagi ba cin mutunci ba ku ga mishi magana mai taushi la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha watakila zai tunani ya ji tsoron Allah wannan Allah na koya masu wa'azi ladabi ne da zage zage da ta da jijiyar wuya ba abin da zai amfana ina fata an gane shi yasa annabawa da kansu Allah ce qaulan layyina to annabi Musa da suka zo fadan Fir'auna kun san na ga muku tun daga lokacin matan nan ba ƙara magana ta ba shin ya koma ne ita kanta jiran da zata mishi me ya faru shin ta koma inda suka fito ne to game din ya canza ya je samu wutan jin dumi ya samu ubangijin shi a wurin yana mishi magana sai game gaba ɗaya ya canza daga nan aka tafi Misra kai tsaye ta fada Fir'auna yana zuwa da mai danwan shi Haruna ka zama annabi ba na zama annabi yayi mutum wurin Fir'auna kawai sai bi shi suka je suka tinkari Fir'auna suka ce mishi to ga sakon da muke tafi da shi inna rasula rabbika mu wannan manzannin ubangijinka ne fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibhum ka ba wa kowa yanci kai ba Allah bane ba ka daina azabtar da mutane sai ce fa man rabbukuma ya Musa waye ubangijin naku kuma kaga tambayar wulakanci kenan yace rabbuna alladhi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada ubangiji shi ya halicci kowa kai ma shi ya halicce ka akai ta jayayya tsakanin annabi Musa da Fir'auna karshe Fir'auna ya ga cewa lalle abin da yafi karfin shi sai ce to abin da za a yi aje a kira manyan bukayi su zo su yi mukabala da annabi Musa dalilin da yasa Allah ba annabi Musa sanda wanda in ya wurga ta zama maciji hannun shi yayi abin mamaki abubuwa guda tara saboda a lokacin a Misra babban abin da suke takama da shi tsafi to abinda zai kalubalance su da shi shine tsari. Shi yasa Annabi Isa da aka aiko shi cikin masana masu ilimi musamman harkar likitanci a lokacin babu wanda ya kai mutane Annabi Isa, sai Allah bashi abinda likita ba zai iya ba, mutum ya mutu kata da shi. Ina fata an gane ko makaho ka bude masa ido. Duk duniya ba mai bude makahon ido, babu wannan asibitin a duniya. In dai makaho ne jilin, ba abin da zai warkar da shi. Ko a ce kuturu ya warke kuma ya tsinci su koma irin na kowa, ba zai yi ba, sai dai ciwo ya warke, amma dungulmin na haka zai zauna. To shi Annabi Isa zai warkar da kuturu ya koma kamar bai taba ciwon ba, ya tsinci su dawo. To duk wannan Allah ya bashi dan ya kalubanci likitocin wannan zamani. Kowane annabi da irin abin da Allah ke bashi, dai ya zamo ya challenge mutane shi da masanan wannan zamanin. Annabi Musa aka kira manya-manyan matsafa suka zo da sanduna, suka ce a wannan abin da ka iya mu muna yi, suka dinga wargar da sandunan su duk suna komawa macizai. Annabi Musa sai ya tsorita ya ga abin da saddan shi ke yi su mana su tana yi, sai Allah ya masa wahayi ya ce da shi ka wurgar da taka sandan, talqab ma sanau innama sanau kaidu sahir wala yuflihu sahiru haysa ata. Suna su ba maciji ta koma ba, shi sihiri rufa'ilu ne, yanda abin yake kai ne ba haka za ka ganshi ba. Su tana nan a sandanta, amma idon ka sai ka kamanta koma maciji. Yanzu da a kofar sarki nan, kofar sarkin Gombe, akwai wani mutum da ke zuwa da mota, kaga ba kowa a cikin motar tana ta juyawa. Malam Musa kun san wannan abu ai, nan mun sha zuwa kallo da. To wannan abu akwai mutum a cikin motar, kai ne ba za ka ganshi ba, dama ka tsafi yake. Yanzu shi matsafi sai ya dauki wannan ya mai da shi biredi, amma shi a hannun shi waya ne, amma ku kuna ganin biredi. To idan aka samu wanda ya kare tsafin sai ya koma haka. Ina fata an gane ke sa Ibn Taymiyyah Allah mai rahama ya zo ya gori mutum ya tara mutane ya kunna wuta ya shiga ciki, ana ta bashi kuɗi, ana ka sharifi ne wannan, ya ce wannan makarici ne, ai ba wuta ba ce ba, kuna wuce ganin kamar wuta ne, ba komai a wurin. Ya karanta Ayatul Kursi ya toba, sai ga mutum ba komai a inda yake, a shekar ya yake, a shekar ya yake, sai gudu aka dinga jiban shi. Akwai wani kuma sharifin Ibn Taymiyyah ya ce idan ka isa ka je ka yi wanka da ruwan dumi ka zo mu shiga cikin wutan tare. Sarkin gari ya ce a tunda haka ne a sa shi je ya wanka ya zo shi, saboda duk wanda ya shiga wuta ko ya rike wuta dauki ruwan dumi ka ce wanke hannunka dauki wutan, ba zai iya ba, saboda magani ya shafa. Ina fata an gane makyara duk suna da shi, babu wani maganar sharifi ƙarya ne, da duk makyara ma sharifai ne. Kun bance da abin da kyau, dan saboda kusancewa duk yan 419 ne kawai ya ci karo da tauhidi wannan abu. Ibn Taymiyyah aka sa mutum ya je yin wanka ya zo shi, kafin ka ankara yan kallo ko sun hura wuta, ka san yan kallo sun hura wuta ta huru. Mutum ya zo ga wuta tana ci, Ibn Taymiyyah ya ce mu shiga, sai ya baya haka ya kama hannun shi yana ja yana kwacewa. Kun fahimci abin da kyau, saboda maganin ya kare. To Annabi Musa a lokacin da suka wurgar da sanduna ta zama maciji he tsorita, Allah ce ka wurgar da taka, sai ya wurgar da ita, da ta koma maciji sai ta haɗe duk waɗannan macizan da ake gani, shine talqaf ma sana'u. Duk sandunan da suka wurgar ta koma maciji a idon mutane, sai ga sandan Annabi Musa ta cinye su duka. Daga nan sai bokayen gaba ɗaya suka ce amanna da rabbi Haruna wa Musa, muni imani da Ubangijin Musa da Haruna. Fir'auna da gayo ba mu ba kai ba Allah bane ba, in ka din kai Allah ne ka taimaka mana ma, dan me ka bari aka kada mu? Shine Fir'auna ya ce to matsala kuma ta girma, dan su ne manyan bokayen da yake ji da su, duk ya ce a kama su. Haka aka kama su aka dinga azabtar da su, azaba ta innana ta wuce duk inda kake tsammani. Za a kashe mutum zai mutu, amma zai ce nayi imani da Allah shi kadai, kai Fir'auna ba Allah bane ba. Haka Annabi Musa ya ci gaba da gagurumaya da Fir'auna, ana kai ruwa rana har ya tara mabiya da yawa. Karshe Fir'auna aka yi mitin aka ce Annabi Musa da jama'an shi gaba ɗaya a kashe su. To anan ne Allah ya umarci Annabi Musa ya fita daga Misra da jama'an shi gaba ɗaya su gudu. kisan duk an baku shine summarizing abubuwan ne saboda mu shiga cikin karatun mu. To a lokacin da annabi Musa suka fita daga Misra sai Fir'aun ya biyo su da mayaka dubban mayaka. A lokacin da suka zo Bahar Maliya da suka fita sai suka bata sai suka bi hannun da yake bata kullewa. To Allah ne shirya abun dan wata aya ta faru bayan da zai kana dan gombe a ce zaka fita a garin nan ka bata hanyoyin gaba ɗaya, ko ka bi hannun bajuga ko hannun dadin kowa ko ba haka ba, ko hannun duku ko boci ko rola banda ta abota in dai hannun mota ce ko ba haka ba. To sai suka bata suka rasa in sai suka tafi inda yake wurin baya kullewa sai ga su a bakin kogi, kogin da kuma kaman teku yake ba za ka iya haura shi ba, kogin Bahar Maliya. Suna waiga kuma ga dubban sojoji da kayan yaƙi suna bin su, Fir'auna kuma yana gaba. Shi da mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakun, shikenan kwanan mu ya ƙare, yau kan Fir'auna ya cin mana. Annabi Musa saboda ƙarfin imani da Allah yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, yace ubangiji na tare da ni, tabba zai kawo mana mafita. Wannan ƙarfin imani kenan fa, ba gaba ba baya, amma shi yana da yakinin Allah zai tinda shi. To haka ke ma kai ma ya kamata ya zama imanin ka tsakaninka da Allah, duk halin da ka shiga ka tabbatar da Allah zai fidda, ba abin da yafi ƙarfin Allah. Annabi Musa ataki Allah sai masa wayi, wannan sandan naka ka dauka ka daki wannan ruwan da shi yana da ka, sai ruwan ya dare biyu, ba taba wannan a tarihin duniya ba. A ce teku ya rabu gida biyu, ko ruwan da ke kwano shane ba za ka raba shi biyu ba, ko ba haka ba. A ce ka zuba ruwa a tire ka raba biyu, gefen nan daban gefen nan daban, sai dai gari amma ba da ruwa ba. To ruwan teku yana dukan teku, sai ga shadare gida biyu, sai ga hanya tarwal san bin annabi Musa ya shiga. Da ya shiga sai bai tsallaka, Fir'auna na tsaye yana kallo yana ganin ikon Allah. To Fir'auna akwai taurin kai, ya za a yi mutum ya raba teku gida biyu ba za ka kyale shi ba? Ka san wannan Allah ne ke wannan abu. Annabi Musa da ya tsallaka teku da mutanen shi, Fir'auna ya zo ya tsaya ya kalli hanya ya ga cewa ba anya. To kuma shi ya ce shi Allah ne, in bai shiga ba anya abun kunya, sai ya ce mutane kawai a shiga, ai ruwan nawa ne, ai ba shi ne Allah ba. Sai ya shiga, da ya shiga cikin ruwan sai da aka zo tsakiya, Allah sai ya ce ruwan ya haɗe. Kuma shi ruwan teku, in ji wani mawaƙi ya ce ko ka iya ruwa jirgi a cikin teku ba ka fita ba, ko da an yi magori in ba ka gaji hauka ba. Ina fata an gane, shi ruwan teku ya fi ƙarfin wajen ka iya ruwa ka fada cikin shi, ba zai yiwu ba, mutuwa za ka yi. Akwai manya-manyan kifaye wanda za su iya haɗe duk mutane masallacin nan, a cikin teku suke rayuwa ƙwarai da gaske, suna iya kada jirgin ruwa. In banda yanzu da aka ci gaba aka ɗauki matakan da ba za su iya kada jirgin ba, za ka ga kifi kamar tirela saboda girman shi. To waɗannan ba samun shi sai a cikin tin. To Fir'auna ruwa da ya haɗiye shi ya tabbatar da ya shiga uku, sai ce la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimina, yace na imani da ubangijin banu isra'il, ni ma fa musulmi ne ya Allah. Abin da ya faɗa kenan. Akwai hadisi annabi yace a daidai lokacin da yake furta wannan kalma, Allah sai turo mala'ika Jibrilu sai dauko tabon cikin teku sai maka mishi a baki, ƙwarai da gaske. A takaice dai Fir'auna Allah ya halakar da shi a wannan wurin. Allah ya ce al'ana wa qad sai taqablu kunta minal mufsidin, yanzu ne ka san la ilaha illa Allah, bayan kai barna kai rashin mutunci ka kasance daga cikin mabarnata. Allah sai ya ce fa yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katsiran minan nas an ayatina lagafilun, Allah ya ce za mu tsiratar da kai da jikinka. Wannan ita ce gaban da har yau malamai suke ta ja'ija a duniya. Fir'auna Allah ya tsiratar da shi, gangan jikin shi aka tsiratar, har yanzu yana nan a Misra. Ga wanda ake cewa gawan Fir'auna shine ko ba shi bane, da yawa daga cikin malamai sun ce shine saboda bincike da aka yi an samu gishiri a cikin naman shi, ruwan teku kuma yana da gishiri. Ina fata an gane da maganganu din irin wannan wayewan gari aka zo aka samu gawan Fir'auna a bakin teku, aka ce ga gawan Allah a bakin teku, kaga kowa sai kafirce mishi kawai. Ina fata an gane shine sai Allah yake cewa wa fi Musa, a cikin labarin annabi Musa akwai ayoyi id arsalnahu ila fir'aun, a lokacin da muka aiko annabi Musa zuwa ga fir'auna bi sultanin mubin, da ainihin sultan hujjoji waɗanda yake mabayyana. Fatawalla bi ruknihi, fir'auna ya juya baya. Na koma karatun ne abinda malam ya karanta, za mu ƙarisa. Fatawalla bi ruknihi, fir'auna ya juya bi ruknihi, da jama'ansa da ƙarfin mulkin shi yake imani. Wa qala, yace sahirun aw majnun, annabi Musa matsafi ne kuma mahaukaci ne. Sai Allah ya ce ni
fa akhadnahu wa nuruhu fadabnahu fi yammi wa huwa mulim.
Allah ya ce fa akhadnahu, sai muka kama shi muka damke shi, wa junudahu, da rundunan shi waɗanda suke masa da'a, fadabnahu fi yam, muka jefa su a cikin ruwa muka halakar da su. Wa huwa mulim, kuma yana abin zargi a wurin Allah ranar gobe kiyama. Kaga mulkin shi bai amfane shi ba, dukiyar shi da isan shi da komai bai masa amfani ba a wurin Allah subhanahu wataala. Yayi mutuwa kuma mutuwa ta wulakanci. Wannan ke nuna mana cewa duk damar da Allah ya baka, kar ka je ka zuwa ga sabon Allah. Kai kokarin zama mutumin kirki a kowane irin yanayi. Mulki Allah ya baka kafin kai mulki Fir'auna yayi, kudi Allah ya baka kafin kai kudi Karuna yayi kudi, duk abin da kake ji da shi an yi wanda ya fika. Saboda ka kai ba kai ne farau ba, kar ka biyo shedan ya nasara akan ka, ka saba wa Allah subhanahu wataala. Wannan shine karshen kisan waɗannan ayoyi. Insha Allah gobe za mu shiga cikin tarihin annabi Hudu da ainihin mutanen shi. Abin da muka faɗa nan dai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Akwai waɗanda suke neman addu'a suna da marasa lafiya, muna addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya kamar yadda muka yi addu'a a farkon fara karatu. Akwai masu neman Allah ya sanya wa 'ya'yansu albarka, da masu neman Allah ya shirar da 'ya'yansu duka, da mu da su gaba ɗaya Allah mana albarka. Allah kuma ya shirar da mu gaba ɗaya. Allah ta'ala ya sanya albarka cikin gidajenmu, ya sanya albarka cikin iyalanmu, ya sanya albarka cikin dukkanin harkokinmu, ya sanya albarka cikin garurukanmu, ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya yi mana kuncin rayuwa da ake ciki. Allah ta'ala ya kawo mana sauki. Ya Allah, duk wanda yake da damuwa Allah ka santa, Allah ka yaye mishi. Ya Allah, duk wanda yake da bukata na alkhairi Allah ka biya mishi. Ya Allah, muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau, da siffofinka mafiya kamala, da wannan ibada da muke na azumin Ramadan. Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Ya Allah, ka yaye mana damuwa da bakin ciki. Ya Allah, ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya da imani da wadata. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabaarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma qadhi hawaijana 'ajilihi wa 'ajili. Allahumma qadhi hawaijana 'ajilihi wa 'ajili wa man awsana bid du'a. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.